السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بأن حق و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدى مكتابة أتي قبل كراتم من التفسير أولنا مصلاتين جمعة نعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو قوم شابيو قوات رملانا هجرة من ظن الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغا برن مكة ذو برن مدينة تنا لشكرة دبو ديا دا لريخ دو دا أربعين دا بقوي وان دي زمو دي دي دا ديا غا واتم مارس واتم مارس واتم مارس كو ميلادية النبي إيسى بن مريم عليه السلام idan lissafin ya tabbata tana da shekara 2026. A yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta suratul mulk. Wannan sura wato ita ce suran da take kan izo hudu daga kasa kenan idan an dauko lissafi, kuma sura ce wanda take da muhimmanci, domin ya kamata a ce ko da mutum bai haddace Qur'ani ba a ce ya haddace wannan sura, saboda ana karanta suran da daddare yayin da aka kwanta, yayin da za a kwanta bacci. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi ya tabbatar da cewa wannan sura duk wanda ya haddace ta, ko wannan sura mai ayoyi guda 30, shafa'at li sahibiha ghufira lahu tabarakallazi biyadihi almulku, bi ma'ana wannan sura mai ayoyi 30 kacal ta yi ceto wa ma'abucinta, Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa. Ita ce tabarakallazi biyadihi almulku. Yasa duk wanda ya haddace suran, kamar yadda malamai suke bayani, haddacewa ko yawan karantawa, domin duk wanda yake yawan karantawa to za a kira shi shi ma wato sahibu suratul mulk. Amma wanda ya haddace zai karanta ta ko da yaushe, to an fi kyautata zaton mutum ya yi kokari ya haddace. Idan ya haddace to za ta yi masa ceto ranar takin alkiyama. Abinda ake magana da ceton mutum shine mutumin da ya je lahira da waɗansu ƙaruma-ruma, ya tafi da waɗansu laifuffuka waɗanda ba su taka kara sun karya ba, ko laifuffukan da babu haƙƙoƙin waɗansu a ciki. Idan haƙƙin Allah ne shi kaɗansa, Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa. Saboda haka suran tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Sannan kuma wannan sura makiyya a Makka aka saukar da ita, daga nan za mu fahimci cewa suran tana karantar da mu tauhidi, tana karantar da mu aqida, kalaita Allah subhanahu wa ta'ala a karkashin tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidin al-asma wa sifat, wato Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa. Allah shine ubangijin kowa da komai, sannan kuma Allah ta'ala yana da sifofin da babu wanda ko ba waɗanda suke da sifofi irin wannan. Kuma lalle wannan sura tana karantar da mu tabbacin annabci da manzancin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa da manzanni. Sannan kuma har ila yau suran tana karantar da mu cewa akwai tashin alkiyama, akwai hisabi. Hisabin nan Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hisabi wa mutane gurgurdan ayyukansu ne. Wani saboda ayyukansa suna da kyau za a bashi gidan aljanna, wani saboda ayyukansa ba su da kyau za a sanya shi a gidan wuta. Kuma kowa ya sani mala'ikun Allah sune masu gadin wuta, kamar yadda muka karanta a can baya. Kuma wannan sura tana tabbatar mana da cewa lalle hakika abin da ke cikin littafan Allah gaskiya ne, abin da ke cikin littafan Allah gaskiya ne, saboda Allah yana da ikon yayi kowane irin abu. To ya saukar da littafai daga ciki, akwai wannan littafi da muke karantawa shine Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala yace bismillah,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tabarakallazi biyadihil mulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
Ubangiji ta'ala ya ce tabarakallazi, tsarki ya tabbata, ga allazi biyadihil mulku, wanda mulki yake hannunsa, tsarki ya tabbata ga wanda mulki yake hannunsa shine Allah. Malamai sun tafasara dangane da wannan mulki, wadan suka ce mulkin duniya, saboda abinda muke gani kenan zahiri tunda ba ta fi lahira ba, wadan suka ce mulkin lahira, ranan da Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yau, mulki yana gawaye a yau, da kansa zai ce lillahil wahidil qahhar, lalle mulki yana ga Allah wanda yake fi kadai kuma Allah mai rinjaye. Waɗansu malamai sun fassara da cewa mulkin nan ana nufin na duniya da lahira gabaɗaya, sai dai kaman akwai majazi a nan, domin an ce tabarakallazi biyadihil mulk, wato tsarki ya tabbata ko girma ta tabbata ga wanda mulki yake ga hannunsa shine Allah. Ko da yake wannan yayi kama da Hausa, za a ce wane ya rike madafun iko, wane yana da mulki a hannunsa, wane wato iko ko kuma mulki ya kwace a hannunsa, duk ana faɗin haka. Kuma duk Bahaushe idan aka faɗa masa wannan magana zai fahimta, sai dai kawai in an samu wani bakarkare ko kuma a ce wani wani balinge, tunda ba Hausawa bane yan kame-kame, shine wanda yake kawai ba zai fahimta ba. Akwai waɗansu kalmomin da ake faɗinsu da Hausa, amma saboda mutane ba Hausan suke ji ba, wato ba su cika ganewa ba, sai su ga kaman an kawo kalman baibai, ko an kawo kalman wato bata dace ba, ko kuma kalman ta yi girma. Alhalin ka bincika za ka samu suna da asalin yarensu Hausan, ko ya suka yi ba su yi Hausa ba. Saboda haka wajen fassara wannan aya babu matsala ga ainihin wanda yake jin Hausa. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, tsarki ya tabbata ga wanda mulkin komai da kowa yake ga hannunsa. Idan ka fassara haka yafi sauki. Sawa'un duniya ne ko lahira ko dukansu gaba daya. Tunda kowa ya sani Allah shine mai iko. Allah shi yake bayarwa, shi yake hanawa, Allah shi yake rayarwa, shi yake kashewa, kamar yadda zai ambata mana wani bangare daga cikin mulkinsa da ainihin ikonsa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah ta'ala mai iko ne bisa dukkan komai. Yumajjidu ta'ala nafsa. Ubangiji ta'ala yana girmama kansa al-karima mai daraja litta'limi wal irshad domin a karantar da mu a fadakar da mu. Wa yukhbiru annahu subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqa. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani shine mai sarrafawa a cikin dukkan halittu kaka gaba ɗaya bi ma yasha. Abinda Allah ya ga dama. Wa annahu tam al-qudra ala kulli al-ashya. Allah shi yake da iko, yake da cikakken iko akan kowane irin abu. La yu'jizuhu shay, ba abin da yake gagaran Allah. Bali huwa yatasarrafu fi mulkihi kayfa yuri. Allah ta'ala yana yi a cikin mulkinsa abin da yake nufi. Idan ya ga dama, wani ya samu mulki. Idan ya ga dama, ya kashe wani. Idan ya ga dama, ya raya wani. Idan ya ga dama, ya azurta wani. Idan ya ga dama, ya tsiyata wani. Idan ya ga dama, ya halicci wani. In bai ga dama ba, ba zai halitta ba. Saboda haka, shi yasa anan ya ce min izabin wa izlalin. Ko Allah ya ɗaukaka ko ya kaskantar. Wa rab'in wa wad'in. Ko Allah ya ɗaga ko ya sunkuyar. Wa in'amin wa intiqamin. Ko Allah ya bada ni'ima ko kuma ya turo wahala ko azaba. Wa ita'in wa man'in. Ko Allah ya bayar ko kuma ya hana. La mu'aqqiba li hukmihi. Kamar yadda aya ta ambata. Ba wanda ya isa ya bibiya Allah ce me yasa aka yi haka. Saboda haka shi yasa Allah ta'ala shi yake raba arzikinsa a duniya yadda ya ga dama. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Saboda haka in Allah yayi hukunci, wato Allah ya haqqimu la mu'aqqiba li hukmi, ba wanda ya isa ya bibiyi hukuncin Allah ce bai yi ba. Yasa ko a gidanka ne abinda Allah ya hukunta shi kenan. Matarka tana da ciki, kana son ta haifi ɗa namiji, sai ta haifi ɗa mace. Matarka tana da ciki, kana son ta haifi ɗa mace, saboda kana da mazan da yawa, sai ta haifi ɗa namiji a sake ƙara maka. Matarka tana da ciki, kana Allah Allah ta haihu, to sai ta yi ɓari, ba za ta haife shi ba. Matarka tana da ciki, kana tsammanin haihuwarta, sai Allah ya kashe ka, ya ɗauki ranka, ba za ka ga abin da za a haifa ba. Ga sunan abubuwa da yawa wanda a cikin gidanka baka isa ka tankwasa ko kuma a ce ka magance ba ko kuma ka jawo ba, saboda yafi karfinka. Abinda Allah ta'ala ya baka dama shine kawai aka dora maka. Kamar yadda muka karanta maganar tarbiyya, tarbiyya wannan kana da iko, amma lokaci tarbiyyar ma yana iya fin karfinka. Yaro za ka yi ta tankwasa shi ya ki tankwasuwa, za ka saita shi ya ki saituwa, za ka tarbiyyantar da shi, amma kuma na waje kuma suna lalata shi. Ku ba da alarin ma shayi, shayi za ku ba shi. Kuma ni da ina so ka karanta aya don ni ma in dan sarara. Bismillah, karanta mana a sake maimaitawa.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لله تركي يا سبتك الله wanda mulki na komai da kowa yake hannunka, kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai. Wala yus'alu amma yaf'al, ba a tambayan wato Allah abin da ya aikata le hikimatihi saboda Allah mai tsananin hikima ne wa adlihi kuma Allah adili ne wa itlaqi sultani kuma ikon Allah a saike yake bi ma'ana Allah yana da full power na aikata duk abin da ya ga dama wa kalimatu tabaraka kun ga wannan kalman tabaraka bi ma'ana ta'ala wa ta'azama Allah ta'ala ya daukaka wa hiya tadullu ala ghayatil kamal wa muntaha ta'zimi wal ijlal kalma ce wanda take gwada wato matukar girmamawa da kuma daukaka na Allah subhanahu wa ta'ala walidha la yajuzu istimaluha fi haqqi ghayrillahi ta'ala shi yasa babu wani wanda za a zo a ce masa tabaraka sai dai cikin qur'ani koda wani da zai zo a yi masa wani abu sai ya ce tabaraka ai ba daidai bane zaka ji wani tsohon garzi nan masa abu sai ya ce tabaraka wai Allah ya sanya albarka ai tabaraka ba haka bane tabaraka ta'azama Allah kamar yadda yazo a duk wuraren da suka zo a cikin alkur'ani in kana son ka sanya albarka a cikin abu sai ka ce me sai ka ce mubarak ko barakallahu fi barakallahu Allah ya sanya albarka ko mubarak Allah ya sanya albarka mubarakun alai Allah ya sanya albarka mubarak din wannan mubarak din anguwanku wannan kalma ita ake amfani da ita don abinda ake nufi da mubarakun shine abinda aka sanya masa albarka wallan suna ce mabaro idan an ce mabaro suka ce laraba suna yawan fadi amma a nahwu an ce wato grammatically akwai gyara ba daidai bane ba za a ce mabaruk ba in ka ce mabaruk to ana nufin kaman wanda yake baraka wanda ya gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana raƙumi idan yana tsaye zai gurfana ya yake yi yana da kafafuwan gaba da na baya amma idan zai gurfana ya yake yi kafafuwan gaba yake lankwasawa ko na baya na baya duk wanda ya ce na gaba to bai san yadda raƙumi yake gurfana ba shi yasa ai aka ce wajen sujada akwai fahimta na malamai kashi biyu saboda ɗan alin yana da hannaye yana da kafafuwa kamar dabbobi masu kafafuwa guda hudu to idan ka je sujada hannayenka ne zaka fara gabatarwa ko gwiwoyinka hannaye ne ko gwiwoyi akwai malaman da suka ce hannaye za a fara gabatarwa kamar yadda mafi yawa muke yi idan mu je sujada hannayenmu muke dafawa wasu malamai kuma sun ce gwiwoyi ne ake fara kaiwa shi yasa za a ga waɗansu sun gurfana da ainihin gwiwoyinsu sai aka ce to ai akwai hadisin da annabi ya ce kada ka gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana sai suka ce abin da ake nufi shine in ka je gurfana kada ka yi gororo bi ma'ana ka gurfana ba tare da ƙara ba ina fata an gane saboda wani lokaci idan mutum bai kiyaye ba wajen gurfanan sai ya je da ƙarfi dalilin da ya sa wanda ya tsufa ko retire wanda ya retire ba zai iya irin wannan gurfana ba tun dole ya je da ƙarfi ba zai iya zuwa a hankali ba saboda jiki ya yi laushi shi ya sa sai ya dafa da hannayensa ya fi masa sauki to abinda ake nufi da gurfanan irin na raƙumi shi ne kada ya yi ƙara to amma mu murin jayar da gabatar da hannaye a kan gwiwoyi to don haka idan za a sanya albarka wa mutum a kan abu shikenan sai a ce masa wato mubarakun ko barakallahu fi Allah ya sanya albarka a cikinka amma mabruk aka ce wannan akwai gyara a ciki don za ka ji wani ana ce alfu mabruk ina ganin wani lokaci a facebook ma ko a whatsapp yadda ake rubutawa mabruk wawun ɗin sai an rubuta shi ya kai guda goma domin a ja shi wato an gurfanar da kai an ja ka kenan a kafa to ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye amma kalman tabaraka kalma ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wato malamai suka fassara a dukkan cikin Qur'ani gaba daya sannan tadullu al-aya ala umurin salasa wannan aya da muka karanta ta farko tana gwada mana abubuwa guda uku manya abu na farko annallaha ta'ala cewa Allah madaukaki ta'azama an kulli ma siwahu min al-makhluqat. Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama ya daukaka wato gabarin kowace irin halitta banda ma halittun da kafirai suke jinginawa zuwa gare shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ta'ala Allahu amma yushrikun ta'ala Allahu Allah ya daukaka gabarin abinda mushrikai suke jinginawa zuwa gare shi ba dai suke ba shine walam yaqul lahu kufuwan ahadu walam yaqul lahu kufuwan ko kufuwan ahadu babu wanda ya kasance irin Allah ko kinin Allah subhanahu wataala saboda haka wannan aya tana karantar da mu ainihin babban tauhidi Allah baya da misali laysa kamithlihi shay'un Allah baya da misali shine yayi kowace irin halitta to ba halittar da take kama da Allah sannan kuma wa annahu al-malikul mutasarrifu fi samawati wal ardi fi dunya wal akhirah sannan kuma Allah shine mai mulki shine mai sarrafawa a cikin samai da katsai a duniya da lahira duka ba wani wanda yake da iko sama da Allah subhanahu wataala ko yanzu America abubuwan da take yi a duniya wato tana yi ne bisa hukuncin Allah iyakaci sai dai su yi a duniya su zalunci mutanen duniya su zalunci waɗanda za su zalunta a bayan ƙasa amma su ce za su yi sama ba su yi sama sai dai kawai a harba tauraruwa ta je inda za ta je domin a yi nazari a nemi ilimi akan waɗansu abubuwa amma banda can kwaloluwan sama yanzu kan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama ai kaman shugaban ƙasa ne a ƙasansa abinda ya ga dama zai yi abinda ya ga dama zai yi saboda haka ba abin mamaki bane domin kun ga duka gwamnati sun kama hanya guda daya a iko ne na shugaban ƙasa haka Allah ya ba shi wata rana za a wayi gari a zo a samu babu shugaban ƙasan kuma duk gwamnati sun wabe wannan hannunka mai sanda ne da wannan shine iko na ƙwariya ƙwariyan ikon da mutum zai samu ko a gari wani lokaci za ga an bada kantoma ko an bada wani sarkin gari eh ta yanka filaye yana kwace filaye yadda ya ga dama yana yin abin da ya ga dama to wallahi wata rana idan Allah ya kwace daga hannunsa sai kaga ya zama abin tausayi yanzu shugaban nan kasashe nawa ne Allah ta'ala ya yi su a can baya tunda aka kafa duniya sarakuna nawa ne manya manya masu iko walanda Allah ya yi su a can baya a yanzu ina suke shugabanni kanana kanana guda nawa ne waɗanda Allah ta'ala ya yi su a can baya ka dauki ko karamar hukumar Bauchi shugabannin da suka yi karamar hukumar Bauchi sun kai nawa me yiwa kai dan karamar hukuman ba za ka iya tunawa ba to ko yanzu aka tambaye ka sarakunan Bauchi na nawa ne yanzu sai ka tsaya kana tunani to ina na baya suke dar khala sun riga sun shude gaba daya to amma Allah ta'ala da yayi duniya yayi sama yayi ƙasa yana nan Allah ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine cikin shine waje shine sama shine ƙasa shine ta ko ina Allah subhanahu wa ta'ala yana nan daran dakan ar-rahmanu alal arshi tawa wa huwa fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi saboda haka wannan yana tabbatar mana da ainihin tauhidi ta wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala mai iko mai mulki a samai da kasai da duniya da lahira amma a duniya muna gani akwai waɗansu yan kananan kwari wanda idan suka samu dama za su yi abinda suka ga dama amma kuma wannan ba zai canza mana ra'ayi akan cewa Allah fa mai cikakken iko ne Allah shi ya kawo su ya tafiyar da na bayan su kuma shi zai tafiyar da su ya sake kawo waɗansu kafin a yi tashin duniya wannan shine tsarin amma in an je lahira fa maliki yawmiddin mamallaki ranan sakamako yasa waɗansu masu fassara suke cewa maliki yawmiddin a cikin lugar larabci ya fi ƙarfi akan maliki yawmiddin don maliki an ɗauki alif ɗin wanda ka yin aka kyale ka sai ka ce ya kamata a sa alif ɗin don ya fi ƙarfi to wanda aka dauke alif din yafi karfe Allah kine mai mallakan ranan takin alkiyama malamai suka ce da aka ambace wato lahira ba wai an gwada cewa Allah baya mallakan duniya bane a'a tunda duk gadaran ka yanzu baka yi suka ce ka mallaki duniya gaba daya ba ina iyakaci gidanka ne ko anguwanka ko karamar hukumar ka ko jihar ka ko kasar ka yanzu a ce akwai wanda ya mallaki African continent bai isa ba wanda zai ce ya mallaki Europe duka bai isa ba ko Asian countries bai isa ba yana iyakan inda yake sai dai kawai zai iya kai farmaki wani waje kuma ya kwana lafiya kafin Allah ya turo mala'iku su kawo masa farmaki shi ma saboda haka wannan aya tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tana tabbatar mana da Allah mai mulki ne mai sarrafawa cikin sammai da ƙasai a duniya da lahira wa huwa sahibul qudrati tamma Allah mai cikakken iko ne wa sultanil mutlaq kuma Allah yana da fawa cikakke ala kulli shay yasa aka ce in zaka roki Allah kar ka yadda ka raina addu'an da zaka yi mafiya yawa waɗansu mutane ba sa samun biyan bukata ne saboda suna girmama abinda suke roka suna ganin kaman ba zai yiwu ba kana zaune baka da naira 100,000 kwanakin baya mun buga misali baka da naira 100,000 kana da hidimomi da yawa idan ka zo roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai ka roƙe shi 100 ko miliyan ɗaya ka roƙi Allah miliyan 100 ka ɗebo da faɗi a wajenka ne yake da faɗi a wajen Allah tsokakke ne saboda Allah mai yawan kyauta ne dare da rana 24 hours yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'ni fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kowa yana roƙon Allah amma roƙon wani baya ture da wani saboda haka in zaka roƙi Allah roƙe shi da faɗi ya kai bachelor idan zaka roƙi mata guda ɗaya ka roƙi guda hudu rus lokaci guda kace Allah ya baka hudu lokaci guda amma ka tsaya guda ɗaya haba modibo ai me kamata ka tsaya guda ɗaya ba ka rufe kofa ka ka gaba ɗaya to sai kaga Allah ya baka ya sake baka ko ya ta ƙara maka albarka akan ainihin albarka to min mazahir qudratihi yana daga cikin abubuwa na ikon Allah a bayyane wa ilmihi da ilminsa qawluhu subhana ubangiji ta'ala yace allazi khalaqal mauta
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
نعم
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
تقول قبل أنهم آيوه بدابيو Karin bayani ne akan aya ta farko. Ku duba ku gani tabarakallazi idan ka ware tabara da allazi ka raba su. In kai shiru ba karanta tabara ba. Wato tabaraka sai kace allazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. To duk wanda yaji ya san kaddara abinda za a kaddara shine Allah. Tun ai tabaraka Allah, tanazzaha Allah, ta'azama Allah, ta'ala Allah, alladhi, alladhi innan, wannan wato takan zo ne ta sadar da ainihin jumla da jumla, kaman ƙarin bayani ne. Shi ya sa a nan a farkon aya ta zo a ciki a ɓoye, in ba ka lura ba za ka gane ta ba. Tabarakallazi wato allazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa kaga allazi allazi guda uku da jumloli a bayan su domin ai maka karin bayani wane ne Allah subhanahu wa ta'ala don kar ka bauta wa Allah da jahilci to manya bayanin na farko allazi bi yadihi almulk wanda mulki yake hannunsa na duniya da lahira da sama da ƙasa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma yana da iko bisa dukkan komai wa kenan shine Allah allazi khalaqa almauta wal hayata Allah shine halicci mutuwa da rayuwa wa kenan shine Allah allazi wanda khalaqa almauta wal hayata wannan karin bayani ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur kuma Allah ta'ala shine mabuwaye mai yawan gafara duk wannan bayani ne na Allah daman allazi karin bayani ne huwa shi ma karin bayani ne tunda allazi ismul mausul ne huwa damiri ne daman bambancin su kenan amma ismul mausul in allazi yana wakiltan damiri ne lizakar wato lil muzakkar damiri ne na ainihin namiji tunda allati kaga mace kenan alladina mun karanta a can baya daraballahu masalan lilladina wa daraballahu masalan lilladina anan kuma sai aka samu allazi kaga singula na ainihin namiji allati singula na ainihin mace to kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya tabbatar makansa wannan allazin da muke karanta bi yadihil mulku wa huwa sa'annan shi din na ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal kaga ni al-azizul ghafur sai ya sake ce shi din nan al-azizu mabwayi ne al-ghafur mai yawan gafara aga ba sai yace allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wanda ya halice samma ko dabaki dabaki guda bakwai ma tara fi khalqir rahmani min tafawur to sai aka shiga wata magana farji'il basara hal tara min futur thumma al-ji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khati'an wa huwa hasir to sai aka kara mana bayani akan wadansu wato madafu ne ikon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya koyan uwa aya ta biyu allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarabe ku ayyukum wane ne a cikin ku ahsanu amala zai fi kyautata aiki wane ne zai fi kyautata aiki kusan ba don mutuwa ba ba don akwai mutuwa ba wallahi da duniya akwai tsiya amma saboda mutuwa shi yasa wadansu suke taka zanzan to ko ba ma mutuwa ba akwai tsufa akwai tsufa kuma shugabanci ma idan da babu tenuwa a cikin shugabanci wallahi da talakawa sun shiga uku to sai ya kasance akwai tenuwa su kuma wanda ba su da tenuwa su kuma ba su da iko ko ba haka Allah ya rabansa ba saboda haka duk wanda ya samu dama yace bari ya abin da ya ga dama ba zai tuna hisabin Allah ba to wata rana zai sha mamaki ko Allah ya kwace daman ko Allah ya kwace rayuwan kaga wanda ya tafi lahira to ya riga ya kai kansa wajen Allah subhanahu wataala ko ya kai kansa wa mala'iku duk wanda ya tafi lahira to shi yasa yace allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halici ainihin mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarabe ku domin ya yi muku jarabawa ayyukum ahsanu amala wane ne a cikin ku zai kyautata aiki to mafiya yawa muna kyautata aiki saboda lahira ne inda babu lahira to da tsiyan da zamu yi da sai kowa ya sha mamaki to amma saboda mutuwa ana taka zanzan kuma wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi ba wanda yake sai gagare shi al-ghafur Allah mai yawan gafara shi yasa malamai suka ce a ƙarshen wannan aya akwai hadin da aka yi hadin nan yana da mamaki an ce wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi domin ka tsorata ba wanda yake sai gagari Allah a gaba kuma sai aka ce al-gafur Allah mai yawan gafara wato ko kai tsiya a samartakanka ba yanzu ka zama korijo ba ka fara kama hanya kafin kai aure ba irin tsiyan da baka yi ba amma yanzu ka yi aure ka fara shiga taitayinka da kai nake yi to Allah mai yawan gafara ne indai mutun ya cika sharuɗan da makaranta a can baya na kaidodin tuba to Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne to shi yasa malamai suka ce to wanne zamu rike idan ka tsaya a al-azir to fa a tsorace kake idan kuma ka zo ka makalewa al-gafur to wannan fa wato zaka yi ta sakaci kwarai da gaske tunda Allah mai yawan gafara ne zaka yi ta yin sakaci to da wannan ne malaman aqida suke cewa ka tsaya bainal khaufi war raja kana cike da tsoron Allah kana cike da tsoron azaban Allah sannan kuma kana cike da kwadayi a wajen Allah baka da bai tsammani ba tunda ga wanda ya kashe rayuka guda 100 Allah ya gafarta masa wasu malamai suka ce duk da yake akwai haƙoƙin mutane 100 din nan amma Allah tabaraka wataala ya gafarta masa wannan tabba annabi ya bada labari a cikin hadisi tunda annabi ya bada labari cikin hadisi suka ce to abin ya shafi wannan shi kadai akwai haƙoƙin mutane amma Allah tabaraka wataala ya gafarta masa to yaya aka gafarta masa aka ce haka annabi ya fada in kana son kai tambaya ko kana neman ƙarin bayani ka bari sai ka je lahira amma dai abinda ka'ida ta yi bayani tunda ware da mana bayanin wannan fi man kana qablakum cikin al'ummomin da suka zo kafin ku ku zo to sai kuma aka ce mu idan akwai haƙoƙin mutane annabin da kansa yace in akwai haƙoƙi kai kokari kai settle kada ka kuskura ka tafi lahira da haƙin wani don idan bai yafe maka ba sai an yi hisabi a tsakanin ko ba kasafai mutane suke yafewa ba idan an je lahira to a nan duniyar ma idan ka samu mutum ya zo har makoshinsa to ba zai taba yafe maka ba yasa aka ce ka lallabe shi kamar yadda muka yi bayani a baya amma lalle Allah mabuwayi ne wallahi ba mai girman kai ko ba matsiyacin da zai kwace ma Allah sannan kuma Allah mai yawan gafara ne duk yawan laifuffukanka ka tuba ka nemi gafaran Allah Allah zai yafe maka shine wa huwal azizul gafur anan malamai masu fasara suka ce innahu ta'ala lalle Allah madaukake mujidul mauta wal hayata ya samar mana da mutuwa da rayuwa wa muqaddiru hima min al-azal ko kuma huwa muqaddiru huma min al-azal Allah shine ya kaddara ainihin wato mutuwa da rayuwa tun fil azal wa huwa alladhi ja'alahum uqala kuma Allah ya sanya su mutane masu hankali da ya turiko ma'ani taklif wa yaqumu bi ko kuma mutuwa da rayuwa din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu kaman masu hankali tunda an ce idan aka gama hisabi ranar tashin alkiyama an gama shiga aljanna waɗanda za su shiga wuta sun gama shiga to za a zo da mutuwa kun ga wannan ya gwada mutuwa halitta ce ta musamman za a zo da ita za a ce ya ku ƴan aljanna ga mutuwa sai kowa ya juya ya ce ashe mutuwa kenan ya ku ƴan wuta ga mutuwa su ma ƴan wuta su ce mutuwa kenan sai ya ce to wannan mutuwan ita ma za a kashe ta idan aka kashe ta sai ya ce ya ku ƴan aljanna madawwama ne cikin ta babu maganan fita don babu mutuwa kuma ƴan wuta za ku dawwama a ciki don babu mutuwa ga ki an yanka ta za ku dawwama a ciki har abada a lokacin aka ce ƴan wuta za su shiga cikin bakin ciki na takin hankali tunda babu mutuwa amma yanzu in kana cikin tsananin ciwo wani lokaci ko ma naka yana cikin tsananin ciwo idan ka je ka ganshi in ka fito waje in aka tambaye ka ya wani da jiki zaka ce kai wani kam ni na ga da ya mutu ma da ya fi masa saboda wani za a samu bai san ina yake ba, bai san me yake yi ba. Wa huwa kallun ala maula, ya riga ya zama nauyi kawai, kallun ala maula, aina ma yi wajihu hula ya ci bi kai. Saboda haka ‘yan uwansa ko ‘ya’yansa ko matansa ko iyayensa ko danginsa na daf da daf ko abokansa su za su ce da wane ya mutu ma da ya huta. Don aka je lahira aka ce mutum ya tsinci kansa a gidan wuta yana shan azaba kuma babu mutuwa, ai abu bai yi ba. To na kawo wannan ne don gwada mana cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata, ake yadda Allah ya halicci mutuwa halitta ce ta musamman, to haka ma rayuwa halitta ce ta musamman. Kuma mai yiwa wani a gefe ya ce to mala’ikan mutuwa, to ai mala’ikan mutuwa ba shi ne mutuwa ba, shi mala’ikan mutuwa aka ce malakul mautin ladhi wakila bikum, mala’ikan mutuwa wanda aka wakilta gare ku. Saboda haka yadda Allah ta’ala ya ambace shi malakul maut, mala’ika ne na mutuwa, shi an ɗora masa an ba shi iko ne da dama da ainihin sarrafa mutuwa. Duk wanda kwanansa ya kare, to shi sai ya zo da abin nan da tawagansa na ainihin mala’iku. Kamar yadda Allah ya ce tawaffatu rasuluna wa hum la yufarritun, wato wakilanmu su ne manzanninmu mala’iku kenan, sai su karɓi ransa ba za su yi jinkiri ba. Saboda haka mutuwa halitta ce, sannan rayuwa ma halitta ce. Allah ta’ala ya sanya musu hankali irin nasu. Kamar yadda wata aya ta ambata mana, waɗannan halittu da muke gani, sammai da katsai da duk abin da muke gani ɗin nan, yana yin sujada wa Allah tabaraka wa ta’ala, yana masa tasbihi, walakin la tafqahuna tasbihahum, sai dai ku ba ku fahimtan tasbihinsu ne. Amma dai a cikin halittun Allah subhanahu wa ta’ala, musamman waɗanda suke bayan ƙasa, shi ɗan Adam ya samu karramawa, walaqad karramna bani Adama. Kamar yadda Allah ya ce Ar-Rahman allama al-Qur'an, kalakal insana allamahu al-bayan, shi dan Adam ya samu fifiko da daraja da daukaka ta musamman. Sannan kuma idan ka dauko halittun mala'iku da halittun yan Adam, aka ce annabawan Allah da manzannin Allah suna sama da mala'iku, domin Allah ta'ala ya zabi annabawansa da manzanninsa yana aiko musu da mala'iku. Mala’iku suka zama su ne ‘yan aika tsakanin Ubangiji ta’ala da annabawansa da manzanninsa. Amma sauran mutane daga auliya’ullah waɗanda suke waliyan Allah, to wannan ba za ka ce sun fi mala’iku daraja ba, sai dai mala’iku sun fi su daraja. To balle kuma har ka zo wanda yake halata amalan sayyi’an wa akara, ko amalan salihan wa akara sayyi’a, kada khalata bain al-amali al-hasani wal-amali sayyi, mutumin da ya cakuɗa tsakanin aiki mai kyau da maras kyau, ga ce wannan yafi mala’ika? Har a zo a ce maka ga wani wali yafi annabi, kai ka yadda? A ce ga waliyin da yafi annabi, wannan wani irin wali ne, ko kuma wuji-wuji ne waliyin Najeriya? A ce wai yafi annabi? Ai, ba zai taɓa yiwuwa ba. Idan da ya fi annabi, to da sai Allah ya aiko shi manzo, da Allah bai aiko shi manzo ba, ya gwada cewa ashe shi yana cikin asfala safilina, aikinsa ne kawai zai kubutar da shi. To saboda haka ya ku ‘yan uwa, Ubangiji ta’ala shi yake sarrafa mutuwa da rayuwa. Yanzu ka ga maganan kashewa da maganar rayarwa, wannan na Allah ne. Ko da yake kwanan nan na ga akwai wani kamfani aka ce a duniya, a Facebook na gani, kun san ba kowane abin da aka gani a Facebook ne gaskiya ba. An ce sun kashe maƙudan kuɗaɗe, wato suna son, ko kamfanin inshora ne, kamar yadda aka ce waɗansu ma sun biya kuɗaɗe, sun biya wa mamatansu, suna son wato su ƙirƙiro su samu na'ura ko dabara ko sinadarin yadda idan mutum ya mutu za a dawo da shi. saboda haka wadansu sun biya wa mamatansu wadansu sun biya insurance makaran kansu ma wannan company nace wannan company ko zai yi kudi eh zai yi kudi saboda abinda ba zai taba yiwa bane baka isa karayar ba baka isa ka kashe ba malamai suka ce dama dama wajen daga ainihin daukewar rai kana iya zama wa sababi very easy ko easily zaka iya zama wa sababi na talafan wata rai kamar wanda zai zo da mota a guje ko mashin a guje ko ka dauko takwabi mai kaifi ko bindiga kana iya harbe mutum a inda yake makasanta ka kashe shi ka zama sababi kenan to an aka je aka duba littafinsa a wajen Allah to daman ajalinsa kenan Allah bai kaddara zai ketare wannan ba ko ba ya sa a canza abin da ke wajen Allah ba ya sa ma Allah ya bar shi cikin gaibi yanzu duk da muke zaune a wannan majalisi muke sauraron karatu da waɗanda suke sauraron mu a nesa babu wanda ya san yawan shekarun da zai yi a duniya babu ba mamaki wani ma Ramadan din nan ba za a karasa da shi ba mu kan muna roƙon Allah ya karasa da mu ya ninka mana ninkin ba ninkin eh saboda ba wanda yake son mutuwa sannan kuma ga mutuwan ita aka fara ambatonta a nan الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا تو بري مجي وجن ابتلاء ليبلوكم الابتلاء ليختبركم أيكم أحسن عملا walele a cikin ku zai inganta aiki malamai suka ce kun ga anan ba a ce ayyukum aktsaru amala ba walele a cikin ku yafi aiki ba za ka samu yanzu wani a cikin wata ramalana din nan duk salloli guda biyar din nan yana yi cikin jami kuma yana yawai ta nafilfili in an zo ana akan za a yi shafayi da wuturi shi ba zai yi ba ko idan an yi raka a uku sai ya tashi ya kawo ta hudu kaga ya cika me yake gwadawa da daddare zai tashi ya ci gaba da salloli ya kawo wuturinsa kuma yana aikin alheri iri daban-daban amma kuma sai ya waye gari yana yi ba don Allah ba dole ya zama shirme gaba daya Allah ba zai karba ba amma sai aka samu wani shi kuma a cikin wata ramalana din nan salloli guda biyar duka yana kokari a cikin jami na fila da kyar yake yi zai yi guda daya lafiyayya yana so ya sadaka amma bai da kudi idan ya samu dan dubu daya to zai dan ware dari biyu ya sai dabino dabinon dari biyu a kai guda hudu ko ko guda biyu eh ko dari daya ai gwargwadon ikonsa tunda kaga idan mai mata daya ne ya taba dubu daya din akwai matsala amma kaga in mara mata ne shi kan dunya kwana da yunwa ma ba matsala bane yanzu wanda ba yi da mata dunya yi wucel a to menene matsala zumbe taki yayi suhur ba misali ya makara ko babu abinci me matsalan ba ke ja makansa ba ai ke ja maka idan kaya aiki wanda yake dan kankani amma tsakaninka da Allah wanda yayi mai yawa ba saboda Allah ba kafi shi ne saba kusa ba yasa annabi yace ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama ana yi komai karancin sa yanzu ba gashi muna magana a masallaci za a zo ana neman taimako kaga masu 20 masu 10 eh ina jin har yanzu ana bada sadakar naira 10 ko akwai masu bayarwa naira 10 naira 20 to wani yana saka 10 20 din nan wallahi har zuciya tsakaninsa da Allah yake wani kuma zai fitar da sabin kudi fiat ya sa don a ce alhaji wani to alhaji wani abinda kai a banza ka yi wannan yana kwatantawa da abubuwan da 'yan siyasa suke yi ku ji tsoron Allah duk abubuwan da za ku yi kusa Allah a ciki shine Allah zai taimake ku amma in kun yi don siyasa don a zabe ku fa ba ku da lada kuma idan kun fadi kun yi hasara 10-20 tunda mafiya yawan ku kun yi imani da Allah to ku kudurta a cikin zuciyarku ka dauki abinda za ka yi ko da siyasa ko babu siyasa ka aiwatar da abinda za ka aiwatar duk waɗanda suke yin haka wallahi sun fi mutunci amma sai kakan zabe ta zo tukuna sannan ai ta bayarwa to ko kaci sai Allah ta'ala ya kwashe albarkancin da kai ai ta kakan dan a ji tsoron Allah alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka ana son aiki mai kyau ne ahsanu amala wa lam yaqul aktharu amala ba an ce yawan aiki ba sai dai yawan shi ma yana da nasa don ba a son mutum ya zama malalaci yanzu tsakani da Allah mutumin da zai akam raka'a 11 da mutumin da zai akam raka'a 3 kacal kuma dukkan su don Allah suke yin kaje in aka ce ka ba su aljanna sai ka ba su matsayi daya ai ba zai yi ba akwai bambanci inda kana da hali kana da lafiya to ka ƙara aiki amma ka ƙara saboda Allah shi yasa aka ce imani yana ƙaruwa idan kyawawan ayyuka saboda Allah sun ƙaru kamar yadda imani yake raguwa idan miyagun ayyuka ko kuma kyawawan ayyuka sun ragu in miyagun ayyuka sun ƙaru ko kyawawan ayyuka sun ragu wannan kenan aka ce wannan aya da Allah ta'ala ya kare ta da wa huwal azizul gafur lalle Allah kine mabuwayi mai yawan gafara yayi daidai da fadin Allah ta'ala na bi ibadi ka ba da labari wa bayina anni anal gafuru rahim lalle ni mai yawan gafara ne mai tausayi wa anna azabi sai dai lalle azaba ta wal azabul alim ita ce azaba mai radadi kaga wannan ma bainal khawfi war raja Allah gafarta mana to sai Allah ya ce me
alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji'i al-basara hal tara min futur thumma irji'i al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir
alladhi har yanzu tabaraka din nan wanda ya tsarkaka ya daukaka shine Allah wanda khalaqa sab'a samawatin tibaqa ya halitta samai guda 7 ɗaya bayan ɗaya mun yi bayani a ƙarshen wancan sura ƙarin bayani anan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut wato a cikin halittan Allah ba ka ganin naqasu musamman halittan samai guda 7 a to ƙasa ma baka gane ba balle sama kasa ma ta fi karfin dan adam balle sama yanzu a sama mutum zai duba ya ce ga wani waje yana bukatan faci yasa ya ce farji il basara ya ce kamar yadda ganinka halkara min futur ko za ka ga inda ya yayyage a sama ka duba ka gani sun marji il basara karrataini bi ma'ana marrataini marra ba da marra au karra ba da karra ka sake mayar da ganinka sau da dama abinda ake nufi marra ba da marra marra ba da marra marra ba da marra har sai ka gaji ko za ka ga inda ya yage a sama to shi yasa tun farko ma nace to ƙasa ma ta gagare mu balle sama yanzu za ka ga wani waje a ƙasa ka ce nan akwai gyara sai dai in kana son ka yi gini saboda bukatanka ko gona amma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wani waje ya zama sandi haka ya yi wani waje ya zama lumi haka ya yi wani waje ya zama clay wani waje kuma ya zama rocky ina fata an gani wanda ke na yi amfani da kalmomin turanci ne ƙasan da take yashi da ƙasan da take tabo da ƙasan da take ainihin wato jigawa da kuma ƙasan da take dutse ne wajen ai dunna Allah ne kuma kowanne da amfanin sa to amma sama ina wane mutum a wata kira'a ma tara fi khalqi rahman min tafawutin tafawutin kira'a ce mutawatira maimakon tafawutin tafawutin farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini wannan an samu maimaiti me yasa aka samu maimaiti saboda irji'il basara da irji'il basara Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita ne domin a gani don a gwada maka fa Allah ta'ala mai cikakken iko ne saboda haka duk kallonka da kai a sama wane kai to inda ko baka gano akwai kuskure ko akwai gyara ba to ka sani hankalinka ya sanar da kai Allah ya fi karfinka kuma shi ya cancanta a bauta masa thumma rji'il basara karrataini aka ce ka sake mayar da ganinka zuwa ga sama karo na biyu karo na uku karo na hudu babu iyaka yanqalib shine jawabi yanqalib yasa ba yanqalibu bane yanqalib amma lokacin da muke yara idan muna karantawa sai muna ce yanqalibu saboda yanqalib din yana bada wahala sai a ce yanqalibu tunda na san duk wanda ya karantar da mata ko ya karantar da tsofi ya haddace tabaraka man yaya tabarakallazi bi yadihil mulku don tsofin mu na da yana daga cikin abin da suke gadara suran da suke gadara da ita wata za ta kai shekara 70 ta ce a ringa karantar da ita tabara 70 75 in aka yi dace sai ga wata ta haddace wata kuma haka za ku yi ta karatu ran da ma baka je ba sai an nemo ka saboda iyayenmu da kakanninmu na da mun karantar da su irin wannan to ni na ga wanda suka haddace a lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh